Assalamu alaikum masu saurari, barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mutattauna. Da fatan an yi shagulgulan sallah lafiya. To kamar yadda aka saba, ga gogan Elhikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
An kammala azumin Ramadana a Najeriya bayan watan yayi kwana 30. Shugaba Buhari ya ce in kasar murna sallah.
Ai amfani da nasihohin Ramadan domin kyautata mu'amala a tsakaninmu, son juna da riƙon amana. Ubangiji Allah ya bamu damuna mai albarka, ya ƙara mana arziki a kasar mu.
A jiya duwar ƙarshe a babban masallacin Abuja a sallar tsakar dare ta Ramadan. Imam Sani Manshawi ya jagoranci sallar.
Fatan mu ga dukkan musulmi da wanda ma ba musulmi ba, tunda duk kasar mu ce gaba daya a cikin ta muke, addu'an nan ba daina ta za a yi ba.
Karon na farko an yi walwalar Idi a Borno ba ta kaita yawo. Gwamnatin Najeriya na yunkurin dakatar da yajin aikin kungiyoyin ma'aikatan fetur na Feng da Fengasan don kaucewa dawowar dogayen layukan mai. Haka nan shugaba Buhari ya naɗa MK Baro a matsayin shugaban kamfanin mai NNPC tare da karamin ministan fetur Ibe Kachi kuke rike da mukamin. Allah ya yi wa marafan Sokoto Alhaji Umaru Shinkafi rasuwa, yana mai shekaru 79. Nasura da Maili Kayan Murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haka, to yanzu kuma za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Yau zauren zai kammala zamansa na jihar Niger, inda aka yi wata ƴar hatsaniya kwanan baya. Don haka wakilinmu Mustafa Nasiru Batsayi ya jagoranci wata tattaunawa tsakanin malaman Kirista da Musulmi kan mafita. Yau Mustafa zai dora ne daga inda Sheikh Umar Faruk Abdullahi ke ci gaba da bayani.
Wani cikin riko da addinin da ƙarfi sai ya dauki abu da tsanani sai ya samu tsanani. Manzo Allah ce duk wanda ya dauki addini da tsanani to Allah ko zai tsananta mushi. Don haka dauki abuwa cikin sauki. Kage kamar wajen kashe-kashen musulunci ya girmama rai. Kuma ko sanda annabi kenan ya zauna da kafirin amana kuma ya bar maganganu a kansu. Duk sanda runduna ta yaki za su fita cikin maganganu da manzon Allah ke musu cewa duk garin da kuka shiga ko kaga masallaci kwara guda a ba kuma ga masallaci ba kuka ji kuka ji kiran sallah a garin, kar ku kashe mutum guda a garin nan. In ma akwai waɗanda ba musulmi ba to sun tabbata makafirin amana kuma taba su laifi ne a wurin Allah. Saboda haka irin wannan ya kamata ana yawan saduwa, ana tsare waɗannan hakokin kuma ana karantar da mabiya.
Rabara ka ji abin da Sheikh ya ce, wato muhimmancin hada mabiya addinan nan guda biyu wuri guda ana cuɗanya. Kana ga wannan yana da tasiri sosai?
Yana da tasiri, musamman zan yi amfani da Niger State inda nake zama. Yau an yi rigingimu a wurare daban-daban. Amma godiya ga Allah ba mu dandana wannan ba a Niger, kuma ba za mu dandana ba. Dalilai kuwa shi ne, shugabannin na addinin nan suna da wato abin da ya haɗa su. In ba ka kwatanci, yau da yamman nan ma ina da gayata. Wanda aka ba ni in zo domin a buɗe baki tare da ni. Ina wannan kungiya musulmi ne, sun sani ni kuma Kirista ne, amma sun ce in zo domin in ci abinci tare da su. Wannan yana nufin mene? Kauna, sada zumunci. Wannan shi ne ya taimake mu domin muna gan juna kamar yan uwa ne. Yadda ya ke nan na biyu, na yi godiya kuma ina son kara yin godiya domin waɗansu wuraren da ake samun tashi hankali gwamnati bai fito a fili ya nuna cewa duka ƴaƴan nan nasa ba, domin duk inda akwai nuna bambanci to dole ne akwai rigima. A kullum ina faɗi wannan, gwamnati uba ne ga kowa. Abinda an yi ma A a yi ma B, kaga ta wurin haka nan ba rigima ba. To a area din nan ne a wadansu wurare gwamnati sai su nuna akwai bambanci, musamman area da kila Kirista sun yawa, sai ka gani an yi ba damu da waɗanda suke musulmi a area ba, o area da musulmi sun yawa musamman a arewa, sai ka gani ba damu da waɗanda suke Kirista a wurin ba, to wannan shine yakan kawo wahala. To kuma ina kullun na samu zarafin magana kamar da ina yi yanzu, nakan faɗi haka, gwamnati su yi kula su tabbata ƴaƴa nan nasu ne, kamar kana da ƴaƴa in ka nuna musu bambanci kaga ka raba gida kenan. To so wannan yana da muhimmanci gwamnati ta ci gaba da kula irin da waɗanda suke a karkashin su. To wannan zai kara inganta dankon zumunci. Sannan kamar da Sheikh da ni da shi ko ba ka ba, shi yana sallan nabi, ni kuma ina kristanci a bina, amma wannan bai hana mu zumunci ba, kaga ne. Kuma wannan abu mai kyau, sai mun koya haka cewa addini ba shine ya kamata ya raba mu ba, amma mamako haka ya kamata ya danka wannan dankon zumunci ne, ya kara karfafa mu so juna domin mun san Allah. Kuma kamar da namu ya faɗa, ya ce mu yi kaunan juna gama kauna ta Allah ce, wanda yake yin kauna ya san Allah, ya san Allah. Akwai wani kalma na manta da shi, amma wanda bai kauna to bai san Allah ba. Kaga wannan kalmomi Yesu ne yana wannan magana da albajiran, ku yi kaunan juna domin kauna ta Allah ce, ko dadi in baka yi kauna ba to baka san Allah ba, domin shi Allah yaya ne, kauna ne. To wannan wuraren nan, to idan haka ne, to don me mu as Christian za mu ci gabi da shugaban mu ya fada? Kuma san da ya ce a ce soji ro, ya ce ba ce ku to Christian ba, ka lura da wannan juna. Inda mutum ne to dan uwanka kenan, ku yi kaunan juna domin kauna ta Allah ce, to so abinda muna karfafa mutane kenan. Wasu lokacin ina lura, ina addu'a Allah ya sa mu yi girma har mu zo mu kawas da wannan, in mutum yana ya hadu kila da musulmi, yana zama kila bai san wannan musulmi ba, amma cikin gabatar ya ga musulmi ne, sai ga ya canja lafazi, ko fuska, wannan krista ne, dama bai sani cewa krista ba, so da ya ji cewa krista ne sai ya bata fuska. Ina da muka yi wannan, ko ba haka ba? Idan wannan mutumin ne wanda Allah ya halitta, halittar Allah ne, kuma Allah ya ce addu'a abin da shi ya halitta yana so, yana kauna wannan abun, sannan kai ma da wannan abin dukan ku halitta ne, to kuna cin kunkin juna bayan da ubanku daya ne, da mahaliccinku daya ne. Ina za a kai wannan? So shi yasa addu'a ta shi ne mu yi girma kamar da muna girma. Yau da safe ne mun riga mun yi gaisuwa da shi Sheikh. Ba ma san da cewa za mu abin ba, jiya ma muna magana, ko ba haka bane? That is how it should be. Amen. Yadda za ka wata zama kenan, ya kamata ya zama haka.
Saboda lokaci, bari mu rufe da kai Imam. A ƙarshe, wani bayani za ka yi mana akan wannan mada da muke muhimmin bayani da za ka yi mana na ƙarshe na rufewa saboda lokaci?
To alhamdulillah, ina jawo hankali ƴan uwa gaba ɗaya musulmi dai su sani addinin musulunci kamar yadda na faɗa, zaman lafiya ne. In fact, kalma ma ta gaisuwa a musulunci assalamu, zaman lafiya. Saboda haka musulmi su yi kokari su tsare wannan zaman lafiya din. Wanda ma ba musulmi ba ne su ma su sani, kamar da Reverend ya faɗa, addinan nan biyu ba wanda ya karanta da tashin hankali. Mu kaunaci juna, mu riƙe juna don mu zauna lafiya. Da Allah yana son, ya ga dama ne da yayi mu Najeriya duk kristoci, amma bai yi ba. Da Allah ya ga dama ne da yayi Najeriya duk musulmi, amma bai yi ba. Yace na san daga cikinku, inda Qur'ani yace fa minkum kafirun wa minkum mu'minun, da nayi ku cikinku akwai kafirai, cikinku akwai wanda suke musulmi. Abinda kowannen ku ke aikatawa yana sane da ganin daman shi, ya ajiye mu a Najeriya, ya mana suna gaba daya kasa ta Najeriya, ya zaunar da musulmi a ciki, ya zaunar da kafiri a ciki, ba ɗayan biyu da ya isa ya kori wani daga ƙasar nan. To tunda ko in mun ka sa haka a zuciya, to mu zauna lafiya da juna. Ita kuma gwamnati ta rungumi kowa, sannan ta sa ido a harkokin addini, ta sa ido sosai, kar ta yi sake, domin rigima ta hiballuwa cikin sauki ta hanyar addini. Shi yasa duk wanda ƴan ta'adda suka raba ta hanyar addini suke banna. Saboda haka ina kira gare mu, musamman ga gwamnati, ta sa ido sosai yadda ake gudanar da harkokin addini.
To jama'a, mun gode da kuka bamu wannan dama. Rabaran Musa Dada, tsohon shugaban kungiyar kristoci na jihar Niger, da Imam Umar Faruk Abdullahi, sakataren kungiyar limamai na jihar Niger. Sai mun sake tuntuɓa, mun gode da kuka ba mu zarafi muka tattauna da ku akan wannan matsala. Assalamu alaikum. The Voice of America.
Haka dai, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin masarautar jama'a a jihar Kaduna, Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu, da mai martaba sarkin Badukku a birnin Kaduna, Malam Usman Sani. Ga mai martaba sarkin jama'a.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To ina sallama ga dukkan al'umman arewa. Mu ƙara haɗa kanmu kamar yadda aka san arewa a dacen a zamanin Sadona. Ana zaman lafiya ba san wani kabilanci ko kuma addini ba. To abubuwan yanzu sun so mu tabbatarwa. To amma cikin ikon Allah a ɗan wannan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya. To don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin ƴan uwanmu, mu san mutuncin junanmu, domin mu yi ma ƙasarmu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba. Domin ya'yanmu da jikokinmu, muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa. Allah ya albarkace mu, ya sa mu fahimci juna, a zauna lafiya, a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali. Domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu, maganar makarantu, maganar masana'antu, duk abubuwan namu ya ja da baya. Yara ba makarantar boko, ba na arabiya, harkokin kasuwanci duk ya durkushe. To idan muka tattara hankalinmu wuri ɗaya, muka natsu, muka haɗa hankalinmu wuri ɗaya, to za mu ma ƙasarmu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini. Domin arewan namu a zamanin sa don lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba. Idan ka duba arewan yanzu kamar kamfanoni, railway, makarantu, kuma sana'antu duka arewan su gurguje. To amma zamanin Sadona ba san da irin wayannan abubuwan ba, ba san bambancin yare ko na kabila ba, duka ana kishin arewan ne. To babu abin da zai gagara. Ni dai ina ƙara kira ga jama'anmu da mu ji tsoron Allah a wannan yanki namu mai albarka, domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo. To amma ƴan shekarun nan da aka shigo tushe din yanzu za shi ga tsakaninmu. To ina ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai, mu ji tsoron Allah, mu ji tausayin ƴaƴanmu da ƙasarmu da kuma yankinmu, mu yi abin da zai kawo mu ƙasarmu zaman lafiya da ci gaba, domin ƴaƴanmu su samu aikin yi, su samu ilimi, su samu kwanciyar hankali. To amma idan muka ji muka haɗa hankulanmu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi, mu zamanto uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya arewa, mai kishin arewan namu, domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi. Muna da hazikan mutane masu ilimi, masu basira, masu kaifin hankali, kuma jarumai. Ci gaban da aka samu a wannan ƙasa tamu, ƴan arewan ne suka jawo shi. To ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi a wannan yanki namu na arewa. To ina son yi amfani da wannan dama in ce ina kira ga malaman mu na Christianity da Muslim su ci gaba da faɗakar da jama'anmu akan muhimmancin addini da kuma son juna, domin Allah da ya halicce mu shi ya san abin da yake zama daidai. Ya halicce mu mun zama dabbobi ba, muna kakkashe junanmu. To ina roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan namu guda biyu suka koya mana, jin tausayin juna, riƙon amana, da kuma jin tsoron Allah. Na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da, irin marigayi Ansa Ahmadu Bello, Janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba. To gashi yanzu arewan ta tasar ma yanda take a yanzu, to ina cewa ina ƙara kira ga babban muriya da yan arewan, musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye, musamman General Yakubu Gawon, General Abdulsalam Abubakar, General Ibrahim Badamasu Babangira, da shi General Muhammadu Buhari, da Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari, da kuma manyan sarakunan arewa, da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna, mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu, domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan guri.
Shi ma mai martaba sarkin Badikko cewa ya a haɗa kai a gudu tare a tsira tare.
To assalamu alaikum, sunana Usman Sani, sarkin Badikko. Wannan wani lokaci ne muka zo wanda yake buƙatar kowane ɗan Najeriya ba da haɗin kai da goyon baya da taimakawa da addu'a ga shi shugaban ƙasar, domin a samu tabbataccen ci gaba, domin kowa yake da hankali ya san halin da ƙasar nan ta shiga, tun daga fannin tsaro, fannin tattalin arziki, rashin ayyukan yi, rashin kyakkyawar zamantakewa wadda duk gashi Allah ɗan cikin ƙanƙanin lokaci ya kawo mana ƙarshenta. Shi yadda ake samun kyautatuwar ci gaba da samun nasara a fannin faɗa da wannan ta'addanci da ke damun ƙasar nan. Sa'ilin nan kuma muna ganin yadda ƙasa take buƙatar haɗin kan mutane, domin a gaskiya Najeriya tana buƙatar addu'a, kuma tana neman haɗin kai musamman ga 'yan majalisar dattawa. So muna sa ran su sa ido, su sa ƙasa a gaba, kar su kalli wani abu ko waɗansu mutane, kuma su ne kamar madubin duba daga wajen Najeriya, wanda 'yan suna yin abin da ya kamata, duniya za ta yi ma Najeriya jinjina mai ƙarfi. Idan suka yi akacin haka, zai sa Najeriya ta zama abin dariya da abin sosin alifi ne daga waje, wanda ba ma fata haka. Muna fatar su sa ido abin da za su yi, su dubi Najeriya, kar su dubi wani wanda yake shi mai wucewa ne, amma Najeriya tana nan. Mu san da abin da muke yi, muna yi ne domin 'ya'yanmu da jikokinmu, domin kawo ci gaba, musamman yadda ake ta samun kace nice tsakanin Yarabawa da Fulani. To bai kamata idan wasu mutane sun yi a tsoron laifi gaba ɗaya ga ɗaukacin ruwa, ya kamata a tsoron laifi ga waɗanda suke da laifi. Babu laifi a hukunta su in sun yi ba daidai ba. Kuma muna roƙo su Fulani makiyaya su zanto masu tsawatar ma 'ya'yansu, musamman a ba masu hankali kula da dabbobi, domin hana su shiga cikin gonakin mutanen da zai kawo fitintunu masu kawo rashin zamantakewa tsakaninsu da masu gonaki. Su kuma masu gona yana da kyau a ce sun tabbatar da cewa sun bar burtula da hanyoyin shanu tsakanin wannan gona da wannan gona, ba a samu matsala ba. Domin mafi yawa akan samu yara ne marasa wayo wanda ba su mallaki hankalinsu ba wajen shigar da dabbobi gonakin mutane, su yi masu ɓanna ya kawo fitintunin da za a so a kan dabba a rasa rayuka da yawa. Mai dabba ya rasu, mai amfanin gonan ya rasu. So muna roƙon musamman shugabannin mu yace Allah su sa ido, su sa baki a kan cewa Fulani makiyaya su sa yara mahankalta wajen kula da dabbobi, domin dabba sai an kula da ita. In an kula da ita, za a samu cewa ta fita shi tsakanin gona da burtali, ta wuce ba tare da ta yi ɓanna ba. Su kuma manoma, mu tabbatar da cewa gonakin da muke sara, musamman sababbin gonaki, mu tabbatar da mun bar hanyar shanu tsakanin wannan gona da wannan gona, domin a samu kyakkyawan dangantaka, domin Fulani da manoma 'yan uwan juna ne. Kuma sannan muna ma godiya ga Allah da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa, masu addinan Najeriya sun haɗa kansu. So muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala, shi abubuwa suka so mu daidaita, 'yan Najeriya sun haɗa kansu, musamman 'yan arewacin Najeriya, wanda kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba. Abinda muke fata, sojojinmu na Najeriya da suke wurin wannan yaƙi, su ma Allah ya ba su nasara, a samu an haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan makon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.